da ci da zuci cikin dukkan al'amuransa, sai ya zama al'amuransa a tabarbara suke saboda bai tattara su ya mika wa Allah ba. To ba shakka wannan addu'ar kamar yadda addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallama karbabbu ne, to haka wannan addu'ar dukkan wanda ya san halin da masu lankai-lankayen nan suke ciki zai tabbatar da cewa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta kama su, domin ku ba su da nutsuwa kuma ba su samun biyan bukata. Sannan haka idan muka dubi ita riwayar uku ba din wata riwaya ta hadisin uku ba, da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa duk wanda ya rataya wata laya to hakika yayi shirka. Wannan ma yana nuna maka tsananin munin laya a idon shari'a, yayin da aka ambace ta shirka. Kun san kuma mafi girman laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine shirka. Ba ai wani laifi da ya kai shirka girma a wajen Allah ba madaukakin sarki, domin shi kadai ne laifi guda ɗaya tilo da Allah madaukakin sarki yace ba zai yi gafara a kansa ba ga wanda ya mutu a cikin wannan hali. Ya daukan ma kansa cewa ba zai yafe ba, ba zai yi gafara ba. Duk gafarar Allah nan, duk yafi irin ta Allah nan, duk yadda Allah yake son bawansa duk tausayi irin na Allah, ya daukan ma kansa duk wanda ya mutu na shirkar shi ba zai gafarta masa ba. Ba wani zunubi da Allah madaukakin sarki yayi wannan kashedi a kansa sai shirka ita kadai. Kai karshe ma Allah cewa ce wa yaghfiru ma duna zalika, ma'ana bi ne a cikin ma duna zalika. Ma'ana ta farko, duk wani zunubi da ba shirka ba ya shiga cikin ma duna zalika. Duk wani zunubi da ba shirka ba, kisan kai ne, zina ne, shan giya ne, sata ne, cin amana ne, ciwane ne, duka duk wani zunubi da ba shirka ba ya shiga karkashin ma duna zalika. Sannan ma'ana ta biyu, ma duna zalika yana karantar da mu cewa duk wani zunubi da ba shirka ba to a kasan shirka yake, shine ma'anar duna. Duna tana bada ma'anar wani kuma kasa, haka wani shirka kuma kasa yake da shirka. Duk wani zunubin da ba shirka ba ne ba to kasa yake da shirka, kalle shi ko ma wani irin zunubi ne, ko me shi sa luwaɗi, sa maɗugo, sa kidnapping, sa fashi, sa duk wani iskanci da kasa ne, kasa yake da shirka. Duk wani zunubi mai yinsa zai iya tashi ranar alkiyama dumu-dumu a cikin caɓin zunubin, amma Allah maɗaukakin sarki ya sirranta shi, ya rufa shi, ya yafe masa, ya tura shi aljanna a sakamakon wani dalili da wala Allah a wajensa bai kai ya kawo ba, amma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa saboda shi. Amma idan akwai shirka to babu wata dama da mutum zai samu gafara Allah kuma ya tafi da shirka zuwa gare shi. Don haka wannan ya isa ya nuna mana cewa wato lankaye laya kakkausan zunubi ne da aka danganta hakan ɗin da shirka. Sannan hadisin karshe, hadisin Hudhaifa, za mu ga yadda shi ma sahabi ne amma kuma ya yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen aiki da kawar da munkari da hannunsa, yayin da ya ga zare na wai maganin zazzabi a hannun wani amma bai yi wata ba, ya kama ya tsinka shi. To duka idan mun dubi dalilan da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala ta farko da malam ya kawo, duka dalilan suna nuna mana wato girman laifin daura guru ko daga ko kawanya ko wuri ko laya ko dukkan wani abu da bisa al'ada ta jahiliya ake lankayawa don neman sa'a da taimako ko don gujewa wata fitina da masifa. Asaniya, mas'ala ta biyu, anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflaha fihi sha ma aflaha, anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflaha fihi shahidun li kalami sahabati inna shirka al-asghara akbaru min al-kabairi. Mas'ala ta biyu a cikin wannan babi mun fahimci mun tsinkayi annas sahabiyya cewa sahabi law mata wa hiya alai da a ce zai mutu yana sanye da wannan zare na maganin baki ko yana sanye da wannan daga ko wannan wuri da a ce sahabi zai mutu yana sanye da wannan guru ma aflaha da ba zai rabauta ba. Ina malam ya samu wannan cikin hadisin abinan Imran ibn Husayn mutumin nan da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da daga a dantsansa yace na miye yace na mayawuya yace to ko ka gamu da wuya in ka mutu a haka ba za ka tsira ba. To kaga wannan mutumin malam ya nuna maka cewa shi ma fa sahabi ne amma annabi alaihi salatu wasallam da shi in ka mutu da wannan abun a hannunka ma aflahta abadan har abada ba za ka tsallake ba. To me yasa malam yace sahabi dan ya jawo hankalinka? Idan sahabi da irin falalarsa da kuma zamantakewarsa da annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda Allah madaukakin sarki ya daukake sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, idan sahabi Allah ba zai yafe shi ba idan ya mutu da guru a kugunsa ko in ya mutu da guru a dantsansa, Allah ba zai yafe shi ba har abada ba zai rabauta ba, ina ga wanda ba sahabi ba? Ina ga wanda ba sahabi ba? Kaga wanda ya kamata ya fi gujewa wannan laifi ya kaurecewa wannan laifi ya taka tsantsan wanda shi ba sahabi ba ne, bai kai sahabi ba. Sahabi fa yana da manya-manyan ayyuka da Allah ya gode masa a kansu. Sahabi fa yana da kyakkyawan history a wajen Allah madaukakin sarki wanda yana da waɗansu abubuwa ƙananu waɗanda sanadinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe shi. Sahabi a dunkule yana cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, da sahabbai ake duk wanda ya amsa sunan sahabi ya shiga cikin wannan falala. Amma duk da haka yanzu ga abu adansa zai raba shi da dukkan arzikin da ya tara, ga abu adansansa zai gama shi da fushin Allah har abada, ga abu adansansa zai raba shi da aljanna fanfanfau, ga abu adansansa zai jefa shi a cikin wuta ya yarfa shi wanwar. Yana sahabi da aka ce ma aflahta abadan har abada ba za ka tsira ba idan ka mutu da wannan adansanka. Don Allah ina ga wanda bai yi irin aikin sahabi ba, ina ga wanda bai samu daraja da martaba irin ta sahabi ba, ina ga wanda imanin nasa ma da musulunci nasa ma tukuna akwai kwashen ma, ina ga wanda bai samu lokacin ma da zai sa Allah a rai ya ambace shi da tsakakkiyar niyya ba, ina ga wanda bai ba wa Allah lokacin sa ma da zai bauta masa da gabansa da ya ni'imta su da su ba, ina ga wanda bai nisanci haramiyar da Allah ya haramta ba, bai yi kokari ya ji tsoron Allah irin yadda Allah madaukakin sarki ya shir'anta a ji tsoronsa ba, sannan ya je fada langaye-langaye da race-race. Idan sahabi zai samu kansa wannan halin in ya mutu da guru, to ina ga wannan wanda ba sahabi ba? To wannan yana nuna cewa mu yi hattara. Sannan a gefe guda da malam ya ce sahabi, za mu fahimci cewa wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in batin annabinta in banda annabinta alaihi salatu wassalam, to babu wanda ya kai sahabi daraja.
in banda annabin wannan al'umma shine lamba daya wanda yafi al'umma daraja kuma yafi al'ummomin da suka shude daraja in ka debe shi a cikin wannan al'umma to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule sun fi kowa daraja a wajen Allah su kuma idan ka fasa cikin su ka shiga to su ma zaka same su hierarchy ne zaka same su maratib ne mataki mataki ne tun daga al-khulafa'ul arba'atu ar-rashidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali yadda Allah madaukakin sarki ya jera matsayin su da martaba su da alfarmar su to haka zaka ga sahabbai mataki mataki ne falalarsu amma a dunkule dukkanin sahabbai to suna gaba a daraja sama da kowa a cikin wannan al'umma to wannan haka yake alqur'ani haka yake a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake a shari'ar musulunci amma idan kuna sauraron yan bid'a to za ku ji waliyansu da shahinansu suna fifita su wani lokaci hatta akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai wani lokaci hatta akan Allah domin wanda zai hana Allah yayi abin da yake so ai ya fa karfin Allah ma ko wanda zai hana Allah yayi abin da yake so wanda zai hana mala'iku su aiwatar da sakon da aka turo su da shi su koma su gaya wa Allah Allah ya ce su dawo su aiwatar ya ce to ko za a yi bala'i yan lahira ma ba za su zauna lafiya ba wanda yake da wannan matsayin a ya fi karfin Allah ma kenan ku kuma dole a haƙura kuma a bari ba za a yi ba wanda yake da ikon ya hana mala'ika mutuwa ɗaukar rai idan mala'ikan kuma ya ɗauki ran ransa ya ɓaci ya ce shi abin da aka sa shi kenan ba zai canza aikin da aka sa shi ba ransa ya ɓaci ya ƙwace jakar layukan gaba ɗayanta ma ya zuzzuge ta kowa duk wanda ya mutu ranar ma ya tashi kuma har Allah ya ce masa to gashi nan ka jawo kaga wannan an nuna cewa ya fi Allah ma to wannan waɗannan shehinan in dai haka suke to ba shehinan musulunci ba ne ba shehinan addinin Allah ba ne ba idan ka shehinan ƙarya ake musu ba haka suke ba to masu faɗan ba malaman musulunci ba ne ba malaman addini ba ne sannan masu yarda da gamsuwa ba sa musulunci duk wanda ya gamsu da cewa wani zai gajiyar da Allah to ba musulmi ba ne musuluncinsa ya zama mujarradin da'awa da haka mu a sunna ba wani wali da baya cikin sahabbai da ya iso sahabbai ma balle ya haura su ba wani wali da baya cikin sahabbai dan sahabbai waliyai ne to duk wani wali ba su ba a kasan su yake domin shi sun fi shi da walintaka da kuma abota da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in shi wali ne shi ba sahabi ba ne su kuma waliyai ne kuma sahabbai ne to wanda ya da addininsa haka to zai addininsa yana da hankali amma wanda bai yadda da addini a haka ba yadda da waɗancan sauki burusi na ƙarya na tatsuniyoyi to ba zai addininsa na musulunci lafiya ba kai ba zai rayu ma yana da hankali ba haka da malam ya ce sahabi da zai mutu akan haka da guru a dantsansa ko a gugunsa har abada ba zai rabauta ba ce an bato da yi sahabi to irin sakonnin da ke cikin dalilin ambaton nasa kenan ka fahimci cewa ina ga wanda ba sahabi ba sannan ka fahimci cewa duk fa wani mai daraja a wannan al'ummar ta addini to kasa yake da sahabi malam yace fihi shahidun li kalamin sahaba sannan kuma cikin hakan akwai shaida ga maganganun sahabbai da suke fara inna shirkal asghara akbaru min al-kaba'ir, wato shirka karama tafi kabira girma, shirka karama tafi kaba'ira girma. Yana daga cikin fahimta da take nazumtan duk wani ahlus sunna, fahimta irin ta sahabbai, abinda sahabbai suke fahimta lura da nassoshi na alqur'ani da sunna shine shirka ko karama ce to tafi kaba'ira girma, shirka ko karama ce tafi kaba'ira girma.
Me kaba'ira? Manya-manyan zunubai waɗanda suke sabbaba wa mutum fadawa wutar jahannama ranar gobe kiyama. Manya-manyan zunubai irin su kisan kai, irin su zina, irin su liwaɗi, irin su sata, wannan su ake cewa kaba'ira. To ƙaramar shirka ta fi su muni, ina yi babbar shirka? Ƙaramar shirka fa ba ta fitar da mutum daga musulunci, amma kuma tana cutar da shi fiye da yadda ɗirka-ɗirkan zunubai suke cutar da shi. Tana cutar da shi fiye da yadda zina take cutar da karuwa, ƙaramar shirka. Waɗannan, wannan babin da muka karanta yanzu, lanka ya gurun nan ko ɗaura layan nan ko waye-waye da sauransu da waɗannan manufofin, matuƙar mutum ya yarda da Allah ɗaya, amma sai yana ganin tasirin gurun ko tasirin layar cikin bukatarsa, ya yi shirka, amma shirka ƙarama. Amma bai hana a kira ta shirka ba, kuma bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka rabauta ba har abada. Ƙaramar shirka ce, matuƙar ba mutum ya allantar da layar ba ne, ko ya allantar da gurun ba ne, ya san Allah ne yake yi, amma sai yana ganin ba shi da nutsuwa idan bai lankaya ba, idan bai ɗaura ba, saboda yana ganin tasirin bukatarsa tattare da wannan abun. To ba za a ce ya bar musulunci ba, yana musulunci, amma abin da yake shirka ne, shirka ƙarama, amma fa ita ma za ta hana shi rabauta har abada. Ita ma za ta iya hana shi rabauta har abada. Jama'a an gane? To hatta shirka ƙarama sama take amuni, sama take da kaba'ira. To yi ƙoƙari ya zama ka kakkaɓe dukkan mu'amalarka da shirka. To in kai haka ka rage kanka tafiya ba kaɗan ba, ba fa kaɗan ba. Ana ba da labari cikin magabata, akwai wani wanda ya shahara da satar jakuna, ɓarawon jakuna ne. Muddin ya ga jaki ya samu dama zai sace shi. Ya shahara, an kama, an ɗaure, an daka. Wata rana sai aka ce ya tuba, ya bar sata. Aka kawo labarin majalisun wani cikin magabata, ce aiwa ne ya tuba, ya daina sata, ya shiga shi'a. Ya ce ku koma ku ce masa ya fita daga shi'ar ya koma satar jakuna. Ya fi sauki ne sosai. Ku gaya masa ya koma satar jakuna, ya fi masa alheri. In ya je wa Allah a matsayin ɓarawon jakuna, ya fi sauki ba a kan ya je wa Allah ba aƙida. Gyaro ta da sauki in ya je wa Allah yana ɓarawo, in ta je wa Allah tana karuwa, to gyaro ta fa da sauki. A kan a je wa Allah babu aƙida. shi yasa sha'anin aqida yana da girma sosai. Ahlus sunna suna bashi muhimmanci matuka sama da komai. Idan za a yi fada akan zunubai to a wani majalisi na daban, amma idan ana magana akan aqida, ana magana akan shirka da tauhidi, to zunubai gaba ɗaya kawai da suke fa ake ba magana su ake ba, har sai mutane sun fahimta. Kuma idan mutum ya tsaye da tauhidi, ya samu tsoron Allah, to zunuban ma ba za su samu masa katsinke tattare da shi ba. Da wannan sahabbai suka ɗaukaka suka samu matsayin da suka samu, da tauhidi ne suka zama sahabbai. Kuma abinda zai ƙara jan hankalinmu ya gaskata mana haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 13 yana annabi a Makka, dukkan abin da ake yi shine mutane su san Allah ɗaya ne. Ayoyin da ake saukarwa alkur'ani gaba ɗaya ayoyin da suke komawa tauhidi da jan hankali akan tauhidi da kuma tsoratarwa akan shirka da ankaraswa da kushe ababen da ake tara su da Allah madaukakin sarki, haka ayoyin Makka kafin hijira duk yawanci suka kare. Sallah ma sai da aka shekara 10 ana annabta ba a fara sallah ba, sai shekara ta 10 bayan annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala a mi'raji, anan ya tafo da salawatul khamsu. Waɗannan as-salawatul khamsu annabi alaihi salatu wassalam ya shekara 3 a Makka yana yin su gabanin ya hijira zuwa Madina. So shekara 10 yana annabi ko sallah ba ai, sallah dai da sunan wannan salloli guda biyar shekara 10 ba ai. Duk wanda ya musulunta abin da ake bukata kenan, kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi, ka je ka ci gaba da tsula tsiyarka kikenan. Idan ka yadda da wannan kikenan, waɗanda suka karɓi musulunci a farkon farko sai da suka shekara 10 iya abin da aka bukata a wajensu kenan. Kuma har aka dawo Madina bayan an yi hijira ba daina shan giya ba, kaga shigarka ba zai yiwu ka shiga ba sai da tauhidi, da shi ka fara, kuma shi ake ta maka manajin, shi ake ta kokarin koya maka, ba hana ka yawace-yawacen abinan tasha da cikin gari ba, ba hana ka biye-biyen kasuwanni da wasa da biri da wasa da kura ba, ba hana ka abinan biye-biyen karuwai ba, ba hana ka shaye-shayen giya ba, sai in wanda kawai ya shaku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yayi imani da shi ya ga ba zai iya tafiya ya bar shi ba, wanda galibin sahabbai da suka yi imani a farkon farko abin da ya faru da su kenan, sai zama basu da wurin zuwa, basu da abin yi, suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba a hana su ba. In mutum yana so yayi ba a hana shi ba, abin da ake bukata kenan yanzu ka yadda da Allah ɗaya. Kuma yanzu mu zo mu mayar da wannan shine koma baya, mu zo mu mayar da wannan ya zama shine koma baya, shine abinda ba a bashi muhimmanci, bayan shine mataki na farko. Sannan ba ma ganin munin shirka irin yadda muke ganin munin kwartanci, ba ma ganin munin shirka irin yadda muke ganin munin sata, ba ma ganin munin shirka irin yadda muke ganin munin luwadi. Yaka ce wannan dan luwadi ne, mun kyamace shi, mun washe shi, ba ma san sa, yadda muke jin kyamar wannan abun. Amma idan aka ce wane mai shirka ne aka baka labari irin yadda yake tsubbu, irin yadda yake kaza, ba zai hana ka karɓi kuɗin sa ba, ba zai hana ka shiga jam'iyyar sa ba, mai jam'iyya ne, ba zai hana ka shiga hulɗar sa ta kasuwa ban dan kasuwa ne, ba zai hana ka zauna madrasi da shi ba idan zama ya kama ku, kawai sai dai idan ya tashi ku dinga gulmarsa yana zuwa wajen bokaye, ku dinga gulmarsa cewa kugunsa guru ne, ku dinga gulmarsa cewa kaza, kun sani yana sanye da shirka amma ba ku kyamace shi ba, amma kun girmama al'amarin dan luwadin angwarku, kun kyamace shi, kun guje shi, wannan fa ba yana nuna cewa shi luwadi laifi mai sauki bane ba, amma fa idan ana magana shirka duk wani zunubi karami ne a gaban shirka. Don haka sahabbai abinda suka fahimta, karamar shirka ma tafi kaba'ira, karamar shirka ma tafi kaba'ira. Asalisa, mas'ala ta uku, annahu lam ya'zar bil jahala. Mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba da uzuri ba sanadin jahilci, mai bai ba da uzuri ba a sanadin jahilci. Idan muka ga wannan a karatunmu, gashi nan mutumin da ya zo shi da daga a dantsansa, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, kai wannan fa me nake gani? Ya ce, minal wahina, maganin mayawuya ne, maganin ciwon hannu ne. Kaga daga yadda ya ba annabi alaihi salatu wasallam amsa, alama ce ta cewa ya jahilci hukuncin abu. Inda ya san laifin, to da ai ba zai zo da shi wajen annabi alaihi salatu wasallam har a tambaye shi kuma ya zo yana ba da amsa ba. Ai da daga tambayar ma in mantawa zai ankara, ya ce ya haƙuri ya makin Allah, amma sai ya ce maganin ciwon hannu ne, irin ko ohonsa. Wannan alama ce ta bai sani ba. Annabi alaihi salatu wasallam da ya ce, cire, ba abin da zai kara maka sai wuya, sai rauni, sai sharri. Wannan ya nuna cewa, ya kara nuna cewa wannan mutumi bai san illar wannan abu ba. Sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce da shi, da za ka mutu kana daure da wannan abun har abada ba za ka tsira ba. Wannan ma bai sani ba. Da haka jahili ne dangane da wannan laifin tiburan. Amma tare da haka annabi alaihi salatu wasallam ce, da za ka mutu kana sanye da ita ba za ka tsira ba har abada. A jahili ake gayawa haka. To mas'alar me take nuna mana? Shine ba uzuri bane mutum yana tafka shirka yaje cewa Allah bai sani ba. Ba uzuri bane mutum yana shirka kuma yaje wa Allah yana mushriki kuma yace ai ban san abu kaza shirka bane, ai ban san shirka bane, ban san shirka bane. Shi Allah kawai in dai ka tara shi da wani ba shi ba, ko ka sani ko baka sani ba, yayi fushi. Kawai in dai ka tara shi da wani ba shi kadai ba, ko ka sani ko baka sani ba, Allah yayi fushi. Shine ma'anar lam yu'zar bil jahala. A wannan karatun namu an gwada mana cewa ba a ba da uzurin jahilci ba. So ba uzuri bane, musamman a zamanin yanzu nan. A zamanin yanzu nan ilimi ya bayyana, gari ya waye, kowa ya ga kowa, rana ta fito, ba wanda ba shi da labarin laya shirka ne, ba wanda ba shi da labarin guru shirka ne. Duk wanda kuma ba shi da labari, to shine ya sabbaba ma kansa rashin sani. Amma duniyar yau gari ya waye, hanyoyin sani suna nan da yawa. Idan mutum a kauye yake ma ga gidajen rediyo nan, saya ake a biya ai karatu a ciki, don haka kowa yake baje kolinsa. Haka sunna ana karantar da ita a gidajen rediyo, kuɗi ake biya a baje kolinta. Don haka na ƙauye ma suna kunnawa suna jin me ake yi. Babu sauran uzuri mala, babu sauran uzuri. Sannan Allah madaukakin sarki ya sake kawo mana wani sauki. Duk wanda yake kan fitra a yau, duk wanda yake kan fitra, koda bai san me sunna ba, koda bai shigo izala muna tafiya da shi ba, amma yana kan fitra, ba a rinjaye shi an tsunduma shi cikin wata harka ba ta mummunar aqida da wanda ke kan fitra. Da ahlus sunnah da yake da ra'ayin sunna, dan kun san ahlus, akwai ahlus sunna, ahlus sunna akwai ahlus sunna mai ra'ayin sunna, shine shi dai kawai sunna ta masa, dan izala sun masa masallatan su da yadda suke wa'azin kasa, malan kaza ma ya masa, malan kaza ma ya masa, dan haka baya kyamar izala har yana zuwa masallacin izala ya salla. Amma fa in ka ƙara gaba bai san komai ba, me izala, me ake a cikin izala, ya karka baya zuwa ko wurin karatu. Dan haka wannan ra'ayin sunna yake yi bai san sunna ba. To da irin su da matasan sunna, yaran yanzu masu tasowa, muna da yanzu wani generation da yake tasowa. Wannan generation din dole mu masa kyakkyawan shiri. Lokacin da mu muka taso, mun taso lokacin shedan bai gama baje kolin sa ba kasan nan. Mun taso a lokacin abubuwa da za su ɗauke hankali basu riga sun yi kaka gida a sararin rayuwa ba, abubuwa masu ɗauke hankali. Dan sanda muka taso muna yara, ko irin satellite ɗin nan bata riga ta yi wani ƙarfi ba. Dan ba na mantawa daidai da talabijin a sa area irin antenan nan a kama NTA azare lokacin muna giya ɗe. To gidan da ake yin haka a giya ɗe lokacin ba su wuce biyu ko uku ba. Kuma in muka samu labari duk wasan da muke aka ce an kunna TV, NTA ne ba, NTA ba Arewa 24 ba, NTA. To duk wasan da muke za mu watsar muruga da gudu an kunna TV a gida kaza, kuma tafiyar da nisa fa sai mun je gidan, mu je muna lekawa ta window mu ga mutum a jikin TV, ba mu san me yake cewa ba, me ake yi, a'a kawai. To mun taso a irin wannan lokacin, balle a zo ana maka maganar wani wayar hannu ko wani internet ba. Wannan waya da kuke ganinta, wannan waya da kuke ganinta ta hannu salula, ko shekarar da na tafi karatu Madina, shekara ta 2002, yanzu shekara 22 ko yanzu shekara 22 kenan. To ko wannan shekarar da na tafi, tafiya ta ban da labarin gida ba su da labari na, ina son in ba da labarin ma yadda ta kaya da mu. Don farkon hawa ne a jirgi kenan a duniya, da irin ikon Allah da na gani, da yadda na sauka, da irin ikon Allah da na gani, da abubuwan da na gamu da su. Ƙarshe sai rukoda na saya yar ƙarama, na saya cassette, na danna nayi bayanai na duk abin da nake so na faɗa, na nade na sa envelope na ajiye, ina jiran ƴan umara da azumi idan sun zo na basu su kawo gida. Sai dai labari, sai dai sakonni, haka ne wa kasar din. Sai da aka je umara, aka yi umara, su ma ƴan umara suka tawo mun da letoti na kakkaranta, masu reply na ta aikin rubutawa na hada na bayar. Aka dawo da azumi, ƴan umara suka dawo da sakonni na, ni din nan ba wani babba ba, babu waya. Idan ina so na ji labarin gida, hatta a can a Madina a lokacin babu wannan wayar ta hannu, ba wai rancen Najeriya ne ba, ci gaba ba, can din ma babu wani mutum da yake da wayar hannu a wannan lokacin. Duk wanda yake son yin waya sai dai je wurin da ake cewa kabina. Kabina wuri ne na buga waya tangara na kuɗi, mai katan kan nan da zaka daga ka sa a kunnanka da igiya a jiki, ka daddanna ka daddanna ka jira. Wallahi idan ta kama ina so nayi waya in ji labarin gida, sai na je irin wannan wurin sai na buga. Ina nake bugawa? Bauchi, su ne suke da landline. Sai na buga Bauchi gidan danginmu, sai in tambaye su labarin iyaye na a gida, sai su ce mun lafiya a tsohon labarin da su ma suka samu. Wannan ina faɗan ni abin da ni ya shafe ni, nan akwai yayuna, akwai iyayena, akwai kakannina waɗanda wannan abin da nake faɗan ma su san da suka tashi babu shi. Don haka a lokacin sai ya zama makarantar allo tana tasiri, a lokacin sai ya zama makarantar islamiyya tana tasiri, a lokacin sai ya zama makarantar boko ma wayewar ta ba yawa. Awoyin daga karfe 7 da rabi ne zuwa karfe 12 da rabi an tashi, shikenan sai aika sai itace. A wannan lokacin sai zama yaro ko yana son lalacewa, to abin da sauki sosai, ko hidimar shaye-shayen nan lokacin babu ita, babu ita. To amma yanzu fa duniyar ba haka bace ba, yanzu duniyar ba haka take ba. Yara masu taso wannan yanzu kun ga damu lokacin da su Malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama, su Malam Albani Muhammad Awul Albani Zaria Allah ya masa rahama, kafin su Malam Bawa mai shinkafa, su Malam Sama'il Idris da sauran malumanmu na sunna, a lokacin muna sha'awar mu ji wa'azinsu. Karatun Malam Yahuza Bauchi din nan Allah ya kara masa lafiya, muna so muna jin daɗin sa. Har Malam Ahmad Sulaiman shi ma yayi juzu amma Allah ya saka masa da alkhairi, a bakin sa juzu'in amma yayi laushi a zuciyata. Wata amman sa da ya fara yi kafin ya sauka Qur'ani, sai da yayi amma da asalin muryar sa nan wacce yake canza ta kala biyu, ai daga baya girma ya sa babu ita, amma dadin sosai kala biyu mai jan hankali. Muna maida hankali sosai muna son wannan abu. Yanzu wallahi tu hidimar addini ta zama tsohon yayi, ta zama tsohon yayi. Yau wanda aka kai shi makarantar alloma almajiri, Allah sai ka ji shi da wata keypad wacce aka sa mata robali, ba abin da yake cikin ta sai kida da nansa roba, nan dinsa kuma yana shan abu nan dawaye. Halin da muka samu kanmu yan makarantunmu kuma yara yanzu sun taso, sha'anin tsarin karatu na yanzu ba irin na da bane. Da haka sai ya zama yara sun shagala da kokarin gane karatu na rayuwa, ba sa samun gatar da da muke samu. Dan ma Allah ya sa a makarantun ma musamman na private akwai makarantun da a hakan din ana bin su, ana sa musu Qur'ani, ana sa musu tauhidi, ana sa hadisi, an cicciusa abubuwa, ana ragewa. Amma abin da nake so na kai mu zuwa gare shi shine generation din da yake tasowa yanzu na ƴaƴanmu da suke tasowa yanzu, to yadda duniya take tafiya kwata-kwata irin wannan karatun da muke yanzu ba shine a gaban su ba, za su waye gare su ƴaƴan sunna ne amma ba su san sunna ba. Su dai ƴaƴan sunna ne, amma me ake nufi da sunna? Me aqidar sunna? Mecece izala? Kwata-kwata za a waye gari in ba mu maida hankali ba, ba su sani ba. Kawai dai sun gada ubansu dan izala ne, ubansu ahlus sunna ne. don haka ire-iren waɗannan dan ina lissafa mana nau'ukan mutane ne da wanda suke kan fitra da ƴan ra'ayin sunna wanda ba sa kyamata da ƴaƴan sunna da ba su santa ba generation mai tasowa ire-iren waɗannan yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya kuma fansamar social media ta zo tana ta bankado abubuwan da da a littafi suke in malaman sunna sun hau mumbari sun fada sai a ce ƙarya suke sharri ne batanci ne amma yanzu an wayi gari masu aqidin nan suna furta abubuwan da kansu suna furta abubuwan da kansu duk wanda yake bibiyan social media zai ga ana yayin wasu maluma ana yayin wasu maluma masu maganganu na rashin hankali gashi tsoho ga hauka to kaga wannan mu rage mana aiki ne maimakon da abinda suke faɗa din a rubuce yake ba abinda suke faɗa din karka dauka cewa wai abinda yake faɗa din wai a kiran sa yake yana faɗa a rubuce suke a littattafan su in ba ku manta ba lokacin da muke sharhu sunna a masallacin FMC shekaru 10 da suka wuce na sha faɗa cewa muna kalubalanta su mu ga littafin mu na aqidar mu su ma su fidda nasu su karantar adimi a ciki saboda mu mun san in dai za a karantar da aqidar in dai za a faɗe ta wa jama'a to kuma sauran wanda zai rage a cikin tafiyar shine wanda yake motar mahaukata shine kadai zai rage a tafiyar amma duk wani mai hankali zai cika rigar sa iska zai cika rigar sa dazu nake ganin malam guruntun Allah ya saka mashi da alkhairi yana bada wani labari wata yarinya daga cikin masu wannan tafiyar da aka bada wani labari tace kai tace ya kamata malaman mun nan ku nisanci irin waɗannan maganganun gaskiya dan koma sunna mun baku bari ba to ire-iren waɗannan abubuwan suna rage mana wahala saboda ba wani mai hankali wanda ya tashi a gidan hankali ta tunani mai kyau ya san abin da yake yi da zai dauki wannan a matsayin addini kuma ya gaskata shi a matsayin abu ne mai yiwuwa to amma ba wannan ne kadai zai zama mana ilimi ba domin wannan ba ilimi ba ne har yanzu muna bukatar mu ci gaba da yin karatu dole ne domin da karatu ne ake samun ilimi ba da gane kuskuren mai kuskure ba taka jahilci ba zai zama uzuri ba idan mutum ya yi shirka rabi'a mas'ala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajila bal tadurru waɗannan guraye da layu ba za su yi amfani ba fil ajila anan gidan duniya al ajila shine duniya kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhirah kaga al ajila wal akhirah al ajila ad duniya daugautatta nan gidan duniya to waɗannan guru da layun ba za su yi amfani ba fil ajila anan gidan duniya bal barima tadurru sai dai su cutar li qawlihi la taziduka illa wahanan saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba zai kara maka ba sai sharri da wahala al-khamisa mas'ala ta biyar al-inkaru bit-taghlizi ala man fa'ala mithla dhalika mun ji inkari hanawa bit-taghlizi da kausasawa ala man fa'ala mithla dhalika akan duk wanda ya aikata irin haka wannan mun gani yadda annabi alaihi salatu wasallam ya hana ya kuma tsoratas as-sadisa mas'ala ta shida at-tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi at-tasrihu bayyanarwa bayyanar da cewa man ta'allaqa shay'an duk wanda ya ratayi wani abu na guru ko laya wukila ilayhi ba wukila ba wukila ilai za a tura masa aniyarsa da shi, shine wukila. Za a tura masa shi daga at-tawakkul, at-tawakkul za a tura masa aniyarsa. Duk wanda ya lanka ya guru ko laya, to za a tura masa aniyarsa da shi a shari'a. Fa innaha la taziduka illa wahan, ba abinda zai kara maka sai mai, sai wahala, sai damuwa, sai sharri. Saboda mai, saboda an tura maka aniya da wannan abun, kaje ka karata. As-sabi'ah, mas'ala ta bakwai, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Mun ji bayyanarwa dangane da cewa man ta'allaqa tamimatan, duk wanda ya rata ya laya, faqad ashraka, to hakika yayi shirka. Mun ji wannan a fili a cikin karatu. As-samina, mas'ala ta go ta takwas, anna ta'liqal khayta, anna ta'liqal khayti min al-humma min dhalika, anna ta'liqal khayti min al-humma, cewa wato lankaya ko daura zare min al-humma saboda gujewa zazzabi, min dhalika shima yana daga haka. Yana daga me? Yana daga shirka. La daura zare min al-humma don gujewa zazzabi, don maganin zazzabi, min dhalika shima yana daga irin wancan hanin na shirka. At-tasi'ata, mas'ala ta tara, tilawatu Hudzaifatu al-ayata, dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi shirki al-akbar ala al-asghar kama dhakara ibn Abbas fi ayati al-Baqarah. Tilawatu Hudzaifatu, tilawatu Hudzaifata al-aya, wato yadda Hudzaifa ya karanto aya ya hujja da ita, dalilun ala anna as-sahabata, dalili ne akan cewa su sahabbai, yastadilluna bil ayati, suna kafa dalili da ayoyi, allati fi shirkil akbar, ayoyin da suke magana akan babban shirka, ala al-asghar, su kafa dalili da su akan karamar shirka. Sahabbai suna kafa hujja da ayoyin babban shirka akan karamar shirka, saboda dukkan su shirka ne. Kama dhakara ibn Abbas fi ayatil baqara, kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya ambata a ayar Baqara. Kafin mu je Abdullahi dan Abbas, Hudzaifa idan ba ku manta ba, da ya ga zare a hannun wani sai ya kama sai ya cire, sai kuma ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Kun ga wannan zaren da ya gani shirka ce karama. Wannan ayar kuma tana magana ne akan shirka babba, amma sai ya kafa hujja idan akan shirka karama. Shine malam ya ce dalilin da Hudzaifa ya yi wa wannan mutumin akan wannan zare shi yake nuna mana cewa sahabbai suna kafa hujja da ayar da take magana akan shirka babba, kuma suna nufin shirka karama. Sai ya ƙara da karatun da zamu iso shi a can gaba a wani babi da malam ya kulla da fadin Allah madaukakin sarki, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ba mu zo karatun ba yana gaba, amma malam ya yi ishara zuwa gare shi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ya ce kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sane. Za mu zo mu karanta a gaba. To sai Abdullahi dan Abbas, kun ga kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sane. Wannan ana magana akan shirka babba ko karama? Shirka babba. Amma Abdullahi dan Abbas, za mu zo mu karanta a can gaba, sai ya kawo misalsalo na shirka karama. Sai ya ce kamar misalin mutum ya ce wa hayati, na rantse da rayuwata, wa hayatiki ya fulana, na rantse da rayuwarki ya kewanci. Kamar mutum ya ce law sha Allahu wa shi'ita, kamar mutum ya ce laulallahu ko laulallahu wa anta, ba dan Allah da kai ba. Sai ya sako waɗannan a cikin misalsalu na fala taj'alu lillahi andadan, misalsalu na annittu, tare da cewa aya tana magana akan babban shirka ne, amma waɗannan misalan kuma rantsuwa da wani Allah jingina mashi'a zuwa ga wani Allah, tamanni da wani Allah, da ire-iren waɗannan yana misalai ne na ƙaramar shirka. Amma Abdullahi ibn Abbas sai ya ambace su a ƙarƙashin fassarar ayar da take magana akan babbar shirka. Shi yasa malam yace mas'alar tana ankarar da mu cewa ashe sahabbai sukan kafa hujja akan shirka ƙarama, kuma su yi hujja da aya da take magana akan shirka babba. Me yasa? Bi jami'i kauni kilaihima shirkun, saboda gaba ɗayan su shirka ne, dukkanin su shirka ne, da ƙaramar shirka da babbar shirka duka shirka ne. Don haka idan an hana shirka alqur'ani babbar shirka, to ƙaramar shirka ta shiga ciki. Al'ashira, mas'ala ta goma, anna ta'liqal wada' anil ayni min zalika, wato daura daga abun a daura wuri, daura wuri anil ayni, maganin baki, maganin maita, min zalika shi ma yana daga shirkar, yana daga abun da aka hana shirka. Daura wuri anil ayni don maganin maita, don maganin baki, shi ma yana daga shirka. Yadda har annabi suka cewa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu lahu, duk wanda ya daura wuri to kada Allah ya bashi nutsuwa. Al-hadiyata asharata, mas'ala ta 11 ta ƙarshe, addu'a'u ala man ta'allaka tamimatan anna Allah la yutimmu lahu, addu'a akan, mabambanta tsakanin addu'a wa da kuma addu'a akan. Addu'a'u lahu shine yi masa addu'a, shine roka masa alheri. Addu'a'u alaihi shine yi masa muguwar addu'a, roka masa sharri, shine addu'a'u alaihi. Naka nan da aka ce addu'a'u ala, roƙon alheri ne ko roƙon sharri? Roƙon sharri. Addu'a'u ala man ta'allaka tamimatan, addu'a akan wanda ya rataya laya, anna Allah la yutimmu lahu, cewa Allah ba zai biya masa bukata ba. Kun ga addu'a ce ta me? Addu'a ce ta la'anta, addu'a ce ta sharri, addu'a ce ta sharri, cewa kada Allah ya amsa ya cika masa bukata. Wa man ta'allaka wada'atan, haka addu'a ga wanda duk ya rataya wuri, fala wada Allahu lahu, kada Allah ya bashi nutsuwa. Amma malam yace ai taraka Allahu lahu, kada Allah ya bar masa abin da yake so. Domin wada'a ana fassara ta da taraka, ana fassara ta kuma da as-sukun, at-tumainatu was-sukun. Fala wada Allahu lahu zai dauki ma'anar fala taraka Allahu, kada Allah ya bar masa bukatarsa, kada Allah ya bar masa abin da yake so. Zai daukan kuma kada Allah ya bashi natsuwa da kwanciyar hankali. To malam sai ya zabi ma'anata na at-tarku, an gane ko? Shi yasa yace ai taraka Allahu lahu, kada Allah ya bar masa, ya bar masa me? Abin da yake so din, abin da yake so ya samu a jikin wannan rataye-rataye nasa. Shirki na ya kare? Ha? Me ya rage? Ha? Akwai matsala ɗaya? Akwai sauran matsala? Babu ya kare ko? To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon mu karanta a wannan majalisi, kuma shine ƙarshen wannan babi. Sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba, sai mu shiga sabon babi da shi kuma zai yi magana akan tofi da kuma layu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da nayi kuskure Ubangiji Allah ka gafarta mani. وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
الصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana cewa malakin ita karamar shirka Allah yana yafe ta ne shi yasa aka kira ta da karama ko kuma suna aka bata kawai to ba ko daya Allah madaukakin sarki baya yafe ta zance mai inganci sannan kuma ba suna aka bata kawai ba zance mai inganci shirka karama ita ma shirka ce kuma ta shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa ayi shirka da shi da haka ita ma shirka ce ta dauka ta amsa sunan shirka ita ma Allah bai daukan maka sa cewa zai yafe ba matakar mutun ya mutu yana aikata haka abin da yasa aka ce mata karama saboda laifin ta bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba wannan shine dalilin kankanta babbar shirka tana raba mutum da musulunci ne gaba daya ita ce wace Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن أشربت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حقيقة أمك وحيي كما أني وحيي دي ودن سغبو كافنك يا محمد صلى الله عليه وسلم دا أتي ذاك يشرك الله يجي والله دا أيجنك يا روشي دا أيجنك يا روشي كما والله دا كازم لك تكنت أبوه irin wannan shirka ita ce wacce Allah madaukakin sarki yake cewa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wa'un nar lallai yadda lamarin yake a wajen Allah duk wanda ya shirka da Allah fa hakika Allah ya haramta masa aljanna mu kuma sauta ita babbar shirka ita ce take rusa aiki take raba mutum da aljanna har abada take dawwamar da shi a cikin wuta ita kuma karamar shirka ta kama hanyar babba amma bata iso ta ba ta yadda ita ba ta raba mutum da musulunci ba ta haramta mutum aljanna kwata kwata kuma ba ta dawwamar da mutum a cikin wuta matakar bata nuna ta sallaka ta rikide ta zama babba ba ba wata sabuwa akai ba. To wannan wasu malamai sun yi sassauci akan irin wannan hoto. She za za ku ga al'ummar musulmi suna ta'amuli da shi kuma tsanani akai bai yawaita ba cikin al'ummar musulmi. Wai kana akwai malamai da suka yi musu kudin goro kawai duk hoto hoto. Hadisan da suka zo suka tsorata akan hoto sura suka ce sura kuma ko suwar dukka ana nufin hoto. Da haka ma'anar da za ta shiga cikin sura gunki zai shiga, zane zai shiga, sannan kuma hoton halitta da aka dauka din ma na kamera duk zai shiga cikin sura. Da haka suka yi musu kudin goro suka haramta kowanne in banda wadda larura ta hukunta irin na passport a zamanin yanzu. To amma hoto wanda shi ba hoto ne na inuwa ba, zana shi akai, aka manna shi aka buga a riga ko aka buga a zani, wannan fa shi ne irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata cewa ranar alkiyama duk wanda ya kwaikwayi Allah a halitta dan alkiyama za a tattaro masa bakacin abin da ya zana, bakacin abin da ya gina, in na gini ne, in na zane ne, za a tattaro masa. Allah zai tusiya shi ya ce ga halittunka kai ma samu su rai mu gani. Ahyu ma khalaqtu, Allah zai tusiya shi ya ce to ku sa rai cikin halittun da kuke, kuma ba kun zama masu halitta ba, to ga shi yanzu an tattaro muku su halittun na ku samu su rai mu gani. Kaga duk wanda aka yi masa wannan tusiya an nufa azabtar da shi, domin ana tusiye shi ne a gurin da ba aikin ake bukata a wajensa ba, ana masa tambaya ce don tabbatar masa da gajiyawarsa a kuma tabbatar masa da laifinsa. Haka ba daidai bane ba mu daurewa ire-iren waɗannan gindi tun daga ginin gumaka zuwa zane na takarda zuwa irin na riguna na atamfu zuwa irin na siyasa ko na kawai wani hamshakin babba ko a sarauta ko a kudi ko a kasuwa ko a boko aje kawai aje a yi zanensa a yi hotonsa mai kama da shi sak kambarere katu a yi katon ilajimin a zo a jingina masa a falansa gashi nan yana tafiya zai fita office gashi nan kaza ina rabuwan dukka bai kamata muna sallah mai dada wani abubuwan ba. Indai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi fushi idan ya ga haka a gidansa, alabule ya gani. Ana Aisha radiyallahu anha, annabi alaihi salatu wasallam ya yi tafiyar yaki, kafin ya dawo sai ta yi kokari ta ɗanyi gyare-gyare daga ciki har sabon labule mai hoton doki ya yi sufa ta yi labule da shi. Annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa abin da ya fara gani kenan, labule da hoton doki, annabi ya kama ya yaki ya umarce ta daga ta gutsuntsuna shi ta katantana shi ta gutsuntsuna ta cire duk wani zane na halitta a jiki dan sauran kyallayen ta hada ta danyi matashin kai da shi wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama sa ziyara
mu'amala da sutura ta mutunci, sutura da za a ganka a girmama ka a ko'ina. Ka dinga mu'amala, ka dinga sa kuga maganganunka zama maganganu irin na wanda ya girma, banda ibu, banda arguwa, banda musu, banda hayaniya. Rington ɗinka na waya ya zama rington ne irin na mai nutsuwa. Rington ɗinka na waya da rington ne irin na nutsassan mutum. Rington ɗinka ko mantawa ka yi a masallaci baka sa silent ko ka rufe ba, aka kira ka ba zai damu kowa ba. Amma rington na waya wani kana ji rington ɗin su sai ka bai girma ba. To yana da kyau mu rinka, musamman a halin da muke ciki a rayuwa yanzu, in dai ba mu fahimci mun su waye ba, ba mu nutsu ba, to sai yaushe ba za ka tsaya kai abin da ya dame ka ba. In kai dan kasuwa ne, rike kasuwancin ma'aikaci ne, kai rike aiki manomi ne, kai rike noman ka, tsaya kai abin da ya amfane ka, ka rage yawan hidimar harkar daba da zaman surutun banza, ka rage waɗansu ayyuka irin waɗanda ba za su kawo maka amfana maka da komai ba. Ka tsaya kan abin da zai amfane ka, ka cire wargi, ka cire hayaniya, ka tsaya kan su kai abin da zai amfane ka, ka amfani kanka, ka amfani iyalanka, sai ka san kai waye. A kana girma ba ka san kai waye ba da wannan jan hankali shi ne a gare mu baki ɗaya. Wannan alal umum ba sai masallaci ba, rayuwa gaba ɗaya rayuwar mu. To wannan matsalar ba iya kaɗai a masallaci ba ne, kawai ka zama haka kake a ko'ina. Zama haka kake, mu kiyaye mutuncinmu da alfarmanmu a duk yadda muka samu kawunanmu a masallatayyanmu na kuwa gidajenmu. Kuma masallatayya kuma masallatayya wurare ne da suke da yake na daraja da Allah ya jingina wa kansa kayansa ne. To kaga za ka bashi muhimmanci sama da ko'ina. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu himmai a wajensa, ya sanya mu cikin bayinsa salihai na gari. Na alaikum salam. Kamar zane wanda yake zuwa a layin karatu, layin koya, duk abin da ya same ka a babi irin wannan na bukata ko na larura, sai kai shi gwargwadon bukatar su. Misali, idan a makaranta ne aka saka ka yi na jarabawa, sai ka yi na jarabawa, to ya wuce, ba za ka zo kuma ka yi a ɗaki ka gaji ba. Ba za ka je a makaranta kuma an yi awodin ɗinka da wani zane da ka yi ka zo kuma ka lanta shi a ɗaki. Makaranta an yi shi an gama, an kai gargace an zuba a soɗin makaranta, wannan kuma ya rage nasu. Kai kuma kayi ne don ka kai matsayin da kake so ka kai, ka amfani kanka da al'ummar musulmi a nan gaba a rayuwa. So sai ka yi don ka kai matsayin da kake so ka kai, domin ba matsayin shi ne bukatar wannan zanen ba. Galibi hatta a karatun ba wai so ake yi ya zama cewa wannan shi ne abu, ana so a cin a kai zai zuwa ga wata gaba, amma sai an biyo ta nan. To sai ka bi ta wajen magwargwadon bukata, duk abin da musulunci ya hana, in bukata ta sa za ka aikata shi, to ka aikata shi gwargwadon bukata. Larura ta sa za ka aikata shi, to ka yi shi gwargwadon larura. Ba a san ka bude kofar kuma hanannan abu ne, amma ya wuce bukata. An hana shi amma larura ta sa za ka aikata, amma yanzu ka buɗa shi ya wuce larura. Wannan daga cikin abin da ya cutar da musulunci a yanzu, sai zama gaba da shayar ɗinsa ana ta ajiye su. Larura ta sa muna aikata wasu abubuwan amma mun buɗa su. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mu, ya sanya mu cikin salihan bayi. Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa. Ya Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa, ta mu albarka, ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci. Hanyoyin mu da gidajen mu da gonakin mu, Allah ta'ala ka mana arzikin aminci. Waɗanda suke damun mu ko a gida ko a waje, a kusa kowa ne, su kungiji, Allah ka mana maganin su. To abin da yake damun mu, Allah kai mana maganin sa. Abin da yake ba mu hada, Allah ka sauƙaƙe mana shi. Abin da ya gagare mu, Allah ta'ala ka yi mana shi. Shugabannin mu, Allah ta'ala ka shirya su, ka ɗora su a kan tafarki na ƙwarai, ka ba su ikon aikata daidai, ka ba su mashawarta na ƙwarai, ka ba su ikon yi mana adalci. Ya Ubangiji Allah, ka sanya mu a cikin tunaninsu da zukatansu. ka sanya maslahar mu da amfanonin mu a cikin zukatansu a cikin bukatunsu ya Allah. Ya Allah ka rage musu dogon buri, ya Allah ka rage musu dogon bukata, ya Allah ka rage musu mugun nufi. Ya Ubangiji Allah ka samu kyakkyawan nufi a cikin zuciyarsu, ka dora aikin alkhairi a kan hannayensu. Ya Allah muna roƙon kyakkyawa a duniya, kyakkyawa a lahira. Ummatan mu Allah ka gafarta musu, marasa lafiya mu Allah ta'ala ka ba su lafiya. Allah ka dauki musulunci da musulmai baki daya, ka shirya mu ga shirya iyalan mu da zuriyar mu, ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu, ayyukan mu, sana'o'in mu, kasuwancin mu Ubangiji Allah ka sanya albarka a ciki. Abinda muka yi asara Allah ta'ala ka maye mana gurbi da mafi alkhairi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، اللهم وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.